الله عليه وسلم to dai zane kafarsa ba za ta tabbata akan addinin musulunci ba da a samu shayatinul jinni wal ins shaidanu na mutane da na aljani wanda za su dinga fauce shi su ja shi nan su ja shi nan domin zai amfani da hankalinsa ne da kwakwalwarsa shikenan shaitan na aljani yana nan a tare da shi inna shaitana yajri min ibni adama majrad dami shaitan yana gudana a cikin jikin mutum kamar yadda jininsa yake gudana saboda haka idan ka bi hankalinka da son zuciyarka kawai da yanda kai kake fahimta kana ga haka ya kamata aqidarka ta zama to musuluncinka zai zame ba za ka tabbata akan imani da musulunci ingantacce ba ko kuma ka biyo wani mai son zuciyarsa maganarsa kawai ita ce jagoranka duk abin da ya faɗa daidai ne abin da ya ce ba haka ba ne ba haka ba ne ko da ya saba alkur'ani da hadisi to wannan shi ne shaidan na daga cikin mutane shi ma idan ka bi shi da ka zame ba za ka tabbata a kan imaninka da musuluncinka ba saboda haka malam a nan kamar yana ta'kidi maganan da ya mana a baya a can baya ce fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallama wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi yanda al'amarin yake babu mai kubuta daga addininsa wanda zai zama ya samu zaman lafiya a cikin addininsa babu kura sai wanda ya sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙa wa Allah wuyarsa duk inda Allah ya ja shi a cikin alƙur'ani yana bi sannan ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ragamarsa ma'ana ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa abi'u Allah wa abi'u Rasul wa uli al'amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ذلك خير واحسن تاويلا كبي الله كبي من زون الله صلى الله عليه وسلم كبي معلمينكو da shugabanninku in kuka yi jayayya kan wata mas'ala ta addini kuka kasa fahimtanta to ku koma zuwa ga Allah shine alqur'ani da kuma manzon Allah صلى الله عليه وسلم in yana raye ku je wajen sai warware muku mas'alan idan baya raye ku koma zuwa ga hadisansa ingantattu ko da haka kenan iskali na addini baya warwaruwa sai an koma zuwa ga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu mai kubuta addininsa ya zamana aqidansa ingantacciya ne addini yana yin sa yanda ya kamata sai wanda ya miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala wuya ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wanda ya bi alqur'ani da hadisi amma in ba haka ba idan mutum ya bi wani abu daban zai bata to sannan sai malai yace wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi kuma ya miƙa wuyansa ya maida ilimin abun da ya rikice masa ila alimihi izuwa ga wanda ya san shi wannan ita ce aqida ingantacciya idan ka fahimta a alqur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka fahimci abun da ake nufi ka bi alqur'ani ka bi hadisin idan wani abu ya rikice maka baka gane ba to kar kai amfani da hankalinka da kwakwalwarka akwai wanda ya fi ka sani sai ka je ya yi maka bayani ya warware maka wannan mushkila ne shi yasa mutum idan bai san abu ba sai ya ce Allahu a'lam za mu yi so a gaba can inda shi Imamu Tsawe yake cewa wa naqulu fi mashtabaha alaina ilmuhu Allahu a'lam duk abin da ilminsa ya rikice mana to mu Allahu a'lam muke cewa sai ran da muka samu waraka muka samu wani wanda ya fi mu ilimi ya mana bayani ya warware mana matsalan shikenan sai mu yi aiki da ita saboda ka ga dole a bi Allah a bi alqur'ani dole a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa yanda malamai suke fahimta magabata idan wani abu ya rikice mana muka kasa fahimtansa to sai mu duba wa ya fi mu ilimi wa ya fi mu fahimta shikenan sai mu kai masa sai ya warware mana wannan iskali amma ba za mu tsaya mu zo mu yi ta jayayya muna ta rikici ba. Abdullahi ibn al-Mubarak yake wata ran suna tafiya sai suka samu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ta tattaunawa, suna ta karanto ayoyin alqur'ani, suna ta jayayya wajen fahimtar wannan yace kaza ne, wannan yace kaza ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ji su sai ya fito, da ya fito ya fito ransa a ɓace yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mahalan ya qaumi innama uhlikatil umamu bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ku saurara ya ku mutane, al'umatan da suka gabata an halakar da su ne saboda suna sabawa annabawansu, sannan suna gorawa tsakanin littattafansu. A kawo wannan ayan haɗa ta da wannan sai ai ta jayayya. Sai ya ce innal qur'ana lam yanzil yukadziba ba'dahu ba'dan wa innama nazala liyusaddiqa ba'dahu ba'dan فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه. يتي القران با سوكر دشي دون شاشين سي قريه تشاشي باب كرو القران سي دي كرو اكوكلوانكا كاي ني سبودا قرانتين علمينكا دا قرانتين فهمتانكا دا قرانتين لورانكا يسا كاكي غنين ايوين سونا كرو دا جونا من زالا تسناتي با قريه با سوكر دا القران دون شاشين سي قريه تشاشي با سنن كوما Al-Qur'ani ya sauka ne domin shakin sai gaskanta shaki. Yace abinda kuka karanta na Al-Qur'ani kuka fahimta fa amalu bihi, ku je ku yi aiki da shi, wannan babu wani iskali. Amma wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi, abinda kuka jahilta kuka karanta aya ba ku gane ba, to ku koma izuwa ga wanda ya sani ya warware muku. Amma kar ku tsaya kuna jayayya, idan kun tsaya kuna jayayya za ku bata. Wannan ita ce ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Kenan sabai mako su tsaya suna ta rikici su koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware musu, iskani shikenan ba za su bata ba. Amma idan kuka yi sabani sai kuka tsaya kuna ta jayayya har kuwa idan sai ja, to daga baya ko kun gane gaskiyan ba za ku bita ba. Saboda ni ma kake ka kada dan uwanka, ba wai gaskiyan ne kai kake bukata ba yanzu, tunda kun hau iska kun kowa idan sai yayi ja da sauransu. Amma idan daga saba kuka ce a to mu je mu tambayi wani, mu tambayi malam wani, kuna ganin cewa zai fahimci ainihin matsalan fiye da ainihin ku yanda kuke fahimta. Saboda haka sai ya warware muku matsalan, yana warware muku sai ku bi dama gaskiya kuke nema. Amma idan aka samu sabanin haka din kuka tsaya kuna ta jayayya, kuna ta muƙabala da junanku, to sai ya zamana ba gaskiyan za ku iya ganowa ba ɓata za ku. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai jayayya a cikin ayoyin alqur'ani. Lalle in ba su gane wani abu ba su koma wajen wanda ya fi su ilimi sai ya nuna musu. To shine anan ma da yake karfafa wannan magana, yake cewa wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wa istislami, wato musulunci mutum din ma dungurungun dinsa da zai tabbata ba sai a bisa bayan miƙa wuya da sallama wa Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kai haka shine imaninka zai tabbata. Imamu Zuhri ibn Shihab Az-Zuhri imamani imam Malik yace min Allahir risalatu wa ala ar-rasulil balagu wa alaina at-taslimu. Shi dai manzonci daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake, addinin gaba ɗayansa daga wajen Allah yake. Shi kuma manzon da aka turo ya kawo mana addinin, abin da ke wajibi a kansa shine ya isar da wannan addini din. Wa ma ala ar-rasuli illa al-balagul mubin, da isar yayi bayani ya bayyana. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, yace amma mu kuma wa alaina at-taslim, mu kuma dole mu miƙa wuya abinda manzon ya zo mana da shi mu yadda mu ce haka ne mu sallama masa. Wannan shine abinda ya wajaba a kanmu. To da haka al'amura guda uku, addini daga Allah ne kawo mana addinin manzon Allah, mu kuma abinda yake wajibi a kanmu mu bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi. Amma in ba haka ba, to za mu ɓata ne, ba za mu gano inda gaskiyan take ba. In kowa zai bi son zuciyarsa, to fa kowa hankalinsa daban, tunanin mutane ba ɗaya bane, kai tunaninka daban, ni tunanina daban, wancan tunaninsa daban, to sai a dinga saɓani ba za a gano inda gaskiyan take ba. Amma idan muka bi maganar mahalicin tunanin shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shikenan sai tunaninmu ya zo ya haɗu akan wannan, sai mu tafi akan daidai ba tare da mun saɓa ba. Sannan sai malam ya ce faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu, wanda ya nufin ilma ilimin ma huzira anhu ilmuhu, abunda aka hana a nemi iliminsa. Ka gano, ka ce kana ƙoƙarin sai ka gano gaibu, ilimin gaibu ba wanda ya san shi sai Allah. Ka ce sai ka gano ƙaddara, ka san ƙaddara sirrul lahi maktumi, sirri ne na Allah da ya ɓoye abunsa. Wai za ka gano me zai faru gobe ko me zai faru an jima, to za ka ɓata. Ko kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ce yana da siffofi, amma ba wanda ya san yanayin yadda siffofin suke sai shi. Sai dai ka karanta ka fahimci ma'anan ka yi imani, sai kuma kace sai ka gano yanda siffofin suke, kaifiyarsu, kamanninsu, to za ka ɓata, domin za ka kamanta Allah Subhanahu wa Ta'ala da halittarka. To shi yasa yace duk wanda ya nemi irin wannan ilimin walam yaqna bit-taslimi fahmuhu, fahimtansa da Al-Qur'ani da hadisai bai wadata da miƙa wuya ba, da ya gane Al-Rahmanu alal arshi stawa yadullahi fawqa aydin, ya gane ma'anan ayoyi na siffofin Ubangiji Ta'ala ko na aqida, sai bai wadata da ya miƙa wuya ya sallama kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sallama ba. Sai ya ce hajabahu maramuhu an khalisi tauhid, wannan abun da yake nufi na sai ya gano wani ilimi wanda bai zai iya kaiwa zuwa gare shi ba, zai tsare shi daga tashaccen tauhidi, daga tsarkakeccen tauhidi wanda babu ƙura a ciki, babu shirka a cikinsa. Sannan wasafihil ma'rifa, da tashaccen sanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sahihil iman, da kuma ingantaccen imani. Ya ce sai ya kwakulo wannan da hankalinsa, sai ya kwakulo wannan abun da hankalinsa, to wannan kwakule-kwakulen shine zai hana shi ingantaccen tauhidi, tashaccen sanin Allah da zai samu ba. Wannan su ne falasifa da almutakallimun, suka sa hankali, suka aje Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe, suka ce sai sun gano Allah da hankali, suka je suka yi ta ɓata ƙwaƙwalwansu, ba su gane Allah Subhanahu wa Ta'ala ba. Duk lokacin da suka ƙara shiga cikin wannan ilimin sai su ƙara shakku a cikin imaninsu. Kaga, saboda dama ba a ce su yi aiki da hankalinsu ba, su yi aiki da Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka umurce su. To duk wanda ya ce hankali zai sa a cikin aqida, zai bi son zuciyarsa da fahimtarsa kawai, ba tare da dogaro da Al-Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata ba, to babu shakka wannan abun da yake kokarin yin shi zai hana shi ingantaccen tauhidi da tashaccen ilimi na tauhidi da kuma ingantaccen imani. Sai zama imaninsa baina-baina. A nan malam yana tsoratarwa ne daga mutum ya yi magana a cikin aqida ba tare da ilimi ba, domin aqida istihadi ba ya shiganta, ba a tabbatarwa da Allah Subhanahu wa Ta'ala wani abu, wata siffa ko wani haƙƙi, sai idan ya tabbata Al-Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce. Babu wani abun da za ka ɗauko ka tusa a cikin zuciyarka ka mai da shi aqida, sai abun da ka gani Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Wannan shi ne ƙa'idan da aka sa maka. Amma idan ka je ka sa aqida a ranka, sannan sai daga baya ka ce za ka je ka nemo dalili, to za ka ɓata ne. Wannan shi ne abun da 'yan bid'a suke yi, sai su sa wa kansu aqida a zuciyarsu, wai kuma a lokacin ne za a je a laluɓo a cikin Al-Qur'ani ko a hadisi a gano akwai dalilin da ya goyi bayan wannan aqidan ko babu. In sun samu shikenan, in ba su samu ba kuma fa, sai su ce to ai shi Al-Qur'ani da hadisi tunda ya yi karo da abun da mu muka fahimta, ai ba don hankali ba, ba za a fahimci Al-Qur'ani da hadisi ba. To da haka hankali shi ya kamata a gabatar a kan nafsi na Al-Qur'ani ko hadisi. To da haka sai su bar Al-Qur'ani da hadisi, sai su yi amfani da hankalinsu. Sai su ce to inda Allah ya mutu ma lokaci zai fahimci Qur'ani ne ko hadisi? To da haka hankali shi ne a gaba. Kaga shikenan sai su kawo wannan hujja ta hankali, sai su bar aiki da Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to aqida ba a kafa ta a zuciya sai da dalili. Dama dalili ne zai baka aqida, wannan ita ce ingantacciyar aqida. Amma ka sawa kanka aqida kai ta kane-kane, wannan kana bata lokaci, kana bata kanka lokaci, ko ba za ka samu ingantaccen tauhidi ba. Sannan kuma kana dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala wata magana ne wanda shi bai faɗe ta ba, ko wani hukunci wanda bai hukunta shi ba, kai ka hukunta shi kace shi ma addini. Ubangiji ta'ala ya haramta wannan. Wal inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma badan wal ithmu wal baghy bi ghayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Ubangiji ta'ala ya haramta al-fasha ta zahiri da ta batini, ya haramta sabon Allah, ya haramta zalunci, sannan ya haramta a yi masa shirka, sannan kuma ya haramta a yi masa ƙarya, a ƙirƙiri wata magana a danganta masa, ko a ƙirƙiro wani hukunci a ce shi ne haka yake addini. Idan ka ƙirƙiro wata aƙida ka ce addini ne, ka yi wa Allah ƙarya. Ubangiji ta'ala ya haramta wannan. Sannan Ubangiji ta'ala ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kar ka dinga bibiyan abunda baka da ilimi a kai, ka ce ka gani baka gani ba, ka ji baka ji ba, ka sani baka sani ba, baka da dalili daga Alkur'ani ko hadisi ka ce abu kaza haka yake. Ubangiji ta'ala ya ce kada kai wani, domin da jinka da ganinka da zuciyarka dukkanin su za a tambaye su ranar Alkiyama. In ka ce ka gani, to sai an tambayi ganin, haka ne ka ji sai an tambayi jin, ka kudurta a zuciyarka sai an tambayi zuciyarka ranar Alkiyama. Saboda haka mutum ya tsaya inda Allah ya tsaida shi, inda shari'a ta tsaida shi, da zai wuce ainihin gona da iri ba. Addini ba a ɗaukan sadaka sai dai da dalili. Sannan abun mamaki da suka ƙirƙiro wa kansu irin wannan aƙidan, kuma sai suke zuwa suna jayayya da waɗanda suka ɗauko aƙidansu daga Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Galibi idan mutum ya ɗauko ta gurguwan aƙidansa ko lalataccen aƙidansa, sai kuma kaga ya shirya faɗa da waɗanda suke da ingantacciyar aƙida. Saboda shi wannan gurguwar aƙidan tasa ita ne kawai ya sa a gaba a rayuwarsa, tunaninsa gaba ɗaya. Wannan fahimtar tasa da ya saba wa musulmi da ita, ya saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina guda ɗaya ne ko biyu ko uku ko huɗu ko biyar, duk ya maida tunaninsa akan wannan aƙidan. Yanzu yana neman wanda za a yi, wanda zai muƙabala da shi, wanda zai yi me, zai yi wa raddi ko zai masa raddi. Wannan shi ne aikinsu. To Ubangiji subhanahu wataala dama ya bada labari ya ce wa minan nasi man yaqulu fillahi ko wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir. Ubangiji subhanahu wataala ce daga cikin mutane akwai masu jayayya cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba. Mutum sai ce haka aqidan take, kuma yanzu yana ta jayayya da mutane ko ba tare da yana da ilimi daga Alkur'ani ko hadisi ko fahimtar magabata akan wannan matsalan. Amma zai zo ya ta jayayya, yana bin dukkan shaidan mai taurin kai, ya dinga bin shaidan. Dama shaidan ne yake zayyana masa ka yi kaza ka bar kaza, duk wanda ya bar Allah to shaidan shi ne jagoransa. Ubangiji ta'ala kuma yace ya riga ya yi hukunci duk wanda ya jiɓinci shaidan, yace shaidan shi ne nasa, shi ne jagoransa, to shaidan zai ɓatar da shi ga barin hanya madaidaiciya, sai ya kauce aqida ingantacciya, sai ya kauce wa addini. Sannan kuma Ubangiji ta'ala, sannan shaidan zai shiryar da shi zuwa ga ainihin azaban wutar jahannama, ita ce azabar sa'ir, azaba mai buruwa. To da haka Ubangiji ta'ala zai azabtar da shi da wutar jahannama. Shaidan ya lalata shi, ya ɓadda shi. A wata ran Ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi man yujadilu bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya idifi yudilla an sabilillah lahu khizun fi dunya wa nudhiquhu yawma alqiyamati azab alhariq. Daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya a cikin addinin Allah, a cikin al'amarin Allah na addininsa na aqida, ba tare da yana da ilimi ba. Babu ilimi, kawai da hankalinsa yake amfani, yake jayayya, yana muƙabala da jama'a. Sannan kuma wala hudan, kuma baya akan shari'a, fahimtarsa ita ce kuskure, amma kuma yana neman ya dankara mutane ita, wai dole sai an bi wannan aqida ne, sai an bi wannan fahimta ne. Sannan ba da wani littafi mai haskaka masa. bai fahimci alkur'ani kamar yadda magabata suka fahimta ba, bai fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabata suka fahimta ba. Yana kafa dalili da aya ba a mahallinsa ba, ya kafa dalili da hadisi ba a muhallinsa ba. Ayan tana gabas shi kuma yana karkato da ita sai ta yi yamma, hadisi yana yamma ya mulkuɗo shi sai ya yi gabas, haka yake yi. Saboda haka bayi da kitabun muni, ko kuma ya ajiye alqur'ani ma a gefe, bayi da wani littafi, bayi da alqur'ani, bayi da hadisi, bayi da dalili daga wajen malamai, sai ya dinga amfani da hankalinsa kawai. Kuma yana neman wane ne za a yi muƙabala da shi, shi kawai akan gaskiya yake. Saboda ko da bai ɓadda wannan wanda zai muƙabalan da shi ba zai iya ɓadda wasu. Akwai wasu wanda su ba su da ilimi ko magana ta hankali ka kawo kawai shikenan sai ta shige su, ana faɗan shuguha shikenan sai ta shige su, sai ta canja musu aƙida. Shi yasa za ka yi mamaki duk da a wanda mutum ya zo da ita sai ya samu wanda zai karɓe ta. Saboda akwai wanda ba su da ilimi, akwai wanda kawai in an mar kona aka ɗan mar misalai kawai shikenan ya ishe shi hujja. Da an mar misali kawai, ko ba a ja aya ba, ba a ja hadisi ba, ko kuma za a ja ayan a bata wani ma'ana shi bai san cewa ba ma'ananta ba ne, a ja hadisi a bashi wani ma'ana bai san cewa ba ma'anansa ba ne. Shi yasa sai ka game ya samu jama'a. Shi yasa shedan kaga yana da'awa a kowane lokaci kuma yana samun jama'a, har ya fi masu da'awa zuwa ga addinin Allah jama'a. Haka nan duk wanda ya zo da da'awarsa ko wani addini ya zo da shi ya ce ga addini da za a yi a bar dukkan addinai sabon addini, to za a samu mai amsa masa. Ko cewa ya zauna babu addini kawai shi irin da'awarsa kenan, to sai an samu mai, sai an samu wanda zai amsa masa. Shi yasa dujjal idan ya zo zai ce shi Allah ne, kuma sai dinga ɗiban mutane, dinga ɗiban mutane su yarda cewa shi Allah ne. Saboda duk da'awan da ka zo zai ce akwai wanda shi kuma ƙwaƙwalwansa a toshe take zai karɓe ta. To shi mai da'awan ma Ubangiji ta'ala ya ce bayi da mai wannan gurɓatacciyar aƙidan yana da jayayya ne ba tare da ilimi ba, bai fahimci addinin Allah ba, sannan baya kan shiriya, bayi da wani littafi mai haskaka masa hanya madaidaiciya ya gane ta. A'a, cikin duhu yake tafiya, zai iya faɗawa kowane rami, zai faɗa cikin kowace ƙaya ko cikin duwatsu ko itatuwa, ma'ana zai ɓata. Bayi da fitila da za ta haskaka masa wanda zai bi hanya madaidaiciya. To kaga kai kuma sai zai kira ka ka ansa. Kaga kai ka fi shi ma ɓata kenan, ka fi shi duhun kai, tunda shi ma a cikin duhu yake, amma ya kira ka kuma za ka zo ka bi shi. To da haka ba ufa ɗalibu wal matsalu, da mai da'awan da wanda ake kiran duk gaba ɗayansu sai su zama ɓatattu, duk gaba ɗayansu masu raunin hankali da imani, shikenan sai a kwaci jama'a a je a kai su inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ce a kai mutane ba. Saboda haka addinin Allah dole sai an fahimce shi, in ba haka ba zamewa za a yi, ba za a kai labari ba. Sai ta mala a nan ya yi ta'ziri, yake gargaɗi cewa a daina ƙwaƙaƙali a cikin addinin Allah, a ce sai an gano wani abu wanda shari'a ba ta ce ga yadda abun yake ba. Qur'ani bai faɗa ba, hadisi bai faɗa ba, kai kuma ka ƙwaƙulo shi ka ce lallai haka hukunci yake. Idan ka ga mutum yana irin wannan, to alama zai ɓata ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halakal mutanafi'un, masu zurfafawa, masu wuce gona da iri a addini sun halaka. To wannan mutumin da halinsa irin wannan ne, malai ya ce fa yatazabzabu bainal kufri wal iman, sai ya dinga kai kawo tsakanin kafirci da imani. Kuma munafiki kenan, muzabzabina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Saboda haka sai ya zama yana tsakanin kafirci da imani. Saboda in da zaran shuguwa ta shige shi sai ya bar alqur'ani, can kuma sai ya ɗan dawo dai kamar yana tare da alqur'ani da hadisi. A haka zai dinga rayuwarsa, bainal kufri wal iman, wat tasdiqi wat takzib, yana tsakanin gaskanta alqur'ani da hadisi, wat takzibi da kuma ƙaryatawa. Kaga mumini mai imani cikakke shine wanda ya gaskanta alqur'ani, ya gaskanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda imaninsa ba cikakke bane, to yana baina-baina, yana tsakani. Ibn Qayyim a cikin Miftahu Daris Sa'ada yace imani yana kewayawa kan abubuwa guda biyu, tasdiqul khabar wa da'atul amr, gaskanta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma yi wa Allah da manzon Allah da'a. Wannan imani mutum gaba ɗaya yana kewayawa akan haka. Yace to amma wa'annan asali guda biyun ba za su tabbata ba sai kana da wasu goma-gomai guda biyu bom, wanda za ka tunkuɗe wasu shubuhohi ko sha'awa wanda za su rikita maka wannan. Yace abu na farko sai ka yi shiri, na mujahadatun nafs, yaƙin rai, kai mujahada ka ba da iya ƙoƙarinka fi raddi shubuhati allati tuhiha shayatinul insi wal jin, wajen mai da shubuhohi sawa mutum shakka a wajen gaskanta alƙur'ani ko hadisi wanda shaitanun mutane da shaitanun aljani suke wa mutum wahayinsa. Ka zone kenan sai ka fahimci addini ka yi ilimi, sai kana da makami na shari'a. Sannan abu na biyu, sai ka yi mujahadatun nafs, ka yaƙi ranka, ka zama bawan Allah mai ibada mutumin kirki, ta yanda za ka samu daf'u shahawat allati tahulu bainal mar'i wa baina kamali da'a, wanda yake tsare mutum da cikakkiyar da'a na Ubangiji subhanahu wataala. To za ka kore sha'awan zuciyanka, ka kore duk wani wahayin shaitan da zai gurɓata maka imaninka da alqur'ani da hadisi. To sai ka zama bawan Allah mai ingantacciyar aqida, babu shubuha a aqidanka, sannan kuma mai kyawawan ɗabi'u, mai ibada, saboda baka bin son zuciyanka. Ibn Qayyim yace wa'annan abubuwa guda biyu, gaskanta alqur'ani da hadisi, da yi wa Allah da manzon Allah ta'a, yace kuma asalu sa'adatil abdi wa falahihi fi dunya wal akhirah, su ne asalin rabon bawa da arzikinsa a duniya da lahira. Idan mutum yana so ya samu rabo da arziki a duniya da lahira, ya gaskanta alqur'ani da hadisi, kuma yi wa Allah da manzon Allah da'a. Yace amma wa'ancan abubuwa guda biyu, kin aiki da alqur'ani, kin gaskanta alqur'ani da hadisi, rashin yi wa Allah da manzon Allah da'a, yace huma aslu fasadil abdi wa shaqa'ihi, su ne asalin lalacewan bawa da tsiyatansa. Duk wanda bai bi alqur'ani ba, bai bi hadisi ba, bai gaskanta su ba, wani abu ya kawo masa rikici wajen ya gaskanta alqur'ani da hadisin manzon Allah ingantattu, to wannan alaman lalacaccen mutum ne, kuma shaqi mutum ne, ma'ana taɓitse ne. Saboda haka dole sai an samu dai tasdiqul khabar da da'atul amr, wannan kuwa shine mi kauyen. To amma wanda bai da wannan, sai ka ganshi baina tasdiq wa takdhib, shi bai ƙaryata ba, shi bai gaskanta ba, kaga imani kuma dole sai an samu yaqini. Wal iqrari wal inkar, ina tsakanin iqrari, tabbatar da wannan aqidan, wal inkari da kuma kore ta, ko abun haka yake ko ba haka yake ba, to musulmi imaninsa ba tabbata sai ya samu yaqini, haka abun yake kawai. In ba haka bane kuma ba haka bane, ka kore shi. Mu waswisan, za ka ganshi yana mai waswasi a imaninsa, ta'ihan, yana maɗimauci, ya ɗimauci aqida, shakkan, yana mai shakka. La mu'minan musaddiqan, bai zama mumini mai gaskanta alqur'ani da hadisi ba, wala jahidan mukazziban, kuma bai zama mai musu ba, mai ƙaryatawa ba. Kaga kafiri ai ya ƙaryata da munafiki, al'amarin su a bayyane yake. Kafiri ya ce bai yadda ba, to mumini kuma bawan Allah ya ce ya yadda, amma nan sai kaga yana tsakiya, shi bai ƙaryata ba, shi bai gaskanta ba. To imani baya tabbata da haka, shi yasa malai ce wala tasbutu qadamul islami illa ala zari taslimi wa istislami, sai ka miƙa wuya ka sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan sai malai ya ce wala yasihu al-imanu bi ru'yati li ahli dari salami liman itabaraha minhum bi wahmin aw ta'awwalaha bi fahmin idza kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan ko izni إذ كان تعويل الرؤية وتعويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التعويل ولزوم التسليم وعليه الدين المسلمين. ما ليس ولا يصح الإيمان بالرؤية. إيماني إذا كان الله بايا إن كانت. كراتمنا بايا وأنت ساكن بروسي منت واجبين أي إيماني إذا كان الله سبحانه وتعالى أوراري بودابي. ذا أغنشي idan an yi tashi alkiyama, amma mumine kawai ne za su ganshi, banda kafirai. Sannan kuma za a ganshi a aljanna, yan aljanna ne kawai za su ganshi, banda yin wuta. To wannan imani da haka wajibi ne, kuma ita ce aqida ingantacciya. Amma akwai wanda suka kore wannan aqidan, su ne mu'tazila, suka ce ba za a ga Allah ba, suka yi ta yin tawili da sauransu. To shine ma da yake cewa imanin mutum da ganin Allah subhanahu wataala, kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira innakum satarawna rabbakum yawma alqiyamati iyanan la tadhammuna fi ru'yatihi. Sai yace to imanin ba inganta li ahli dari salami, ga ma'abota gidan aminci shine aljanna, ma'ana ganin Allah da 'yan aljanna za su yi. To imani da wannan baya inganta, limani itabaraha, ga wanda ya ɗauke ta minhum daga cikinsu bi wahami da wahami, ma'ana wanda kawai yake fahimtan ganin Allah da hankalinsa kawai, yanda hankalinsa ya tsara masa, to haka za a ga Allah, to wannan imaninsa da ganin Allah bai inganta ba. Me ma'ana wannan magana? Yanzu a shaira suka ce za a ga Allah min gairi jiha, wa gaya musu za a ga Allah, amma ba tare da an ce ga ta ɓangaren da za a ga Allah ba. To kaga ba za a ganshi ba ke, domin duk abun da za ka gani dole ka ce ta sama ka ganshi ko ta ƙasa, a gabanka ko a bayanka, damanka ko hagun ɗinka. Bare ba za a ce babu jiha, amma suka ce za a ga Allah amma min gairi jiha. Kaga wannan sun me, sun kore ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu kuma suka yi guluni suka sa hankalinsu wai za ka ga Allah kamar yadda za ka ga mutum ɗan uwanka. Kaga ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Ubangiji ta'ala ba irin mutum bane, la tudrikul absar, ba a iya ganin Allah a kewaye shi kamar yadda za ka ga ɗan uwanka sama da ƙasansa. To baka isa kai wa Allah wannan ganin ba, Allah ba a masa irin wannan gani, amma za a ganshi. To duk yadda ka yi ƙoƙari ka siffanta yanayin yadda za a ga Allah, to ka sa hankalinka ne. Domin abinda Ƙur'ani da hadisi suka faɗa shi ne za a ga Allah, sai ka tsaya iya haka, kuma za a ganshi ta sama, daga sama za a ganshi, shikenan ya ƙare. Amma za a ganshi yanayin kaza da kaza da kaza, wannan ka bari. Ƙur'ani bai faɗa ba, hadisi bai faɗa ba. Mu kuma aqidar mu aqida ingantacciya, muna tsayuwa ne akan abin da yazo da daga Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ka tambaya na aqida, in babu shi a Ƙur'ani babu shi a hadisi, to ba aqida bane. Abinda baka san kana da dalilin sa ba daga Al-Qur'ani ko hadisi, to karka ce aqida ne. Domin aqida dole sai akwai me, sai akwai dalilai ingantattu abu yake zama aqida. To amma wanda ya sa hankalinsa a cikin aqida, to babu shakka zai fahimce ta bayin da take ba. Shi yasa Malik yace to duk wanda ma yace yayi imani da za a ga Allah a lahira, amma kuma ya sa hankalinsa a ciki yake siffanta ganin kamar yadda za a ga halittan Allah, ko yake ƙoƙarin ya kore ganin, to wannan imaninsa da ganin Allah bai yi ba. Aw ta'awwalaha bi fahmin, ko ya tawilinta da wani fahimta nata, shi ma bai yi ba, sai fassara ta da wata irin fassara. Yanzu Mu'tazila da suka kore ba za a ga Allah ba, sai suka dinga yi wa ayoyin tawili. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, wasu fiskokin an yi tashi alkiyama za a gansu suna masu haske, su ne fiskokin mumini. Ila rabbiha nazira, suna masu kallon ubangijinsu. Amma Zamakhshari da ya zo sai ce ila dina jam'u ili, ma'ana al'ilu shi ne an ni'imatu ni'ima, jam'insa ila ko ala'i, ala'u fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban. Sai suka ce nan ba ana nufin wai za a ga Allah ba ne, a ila rabbiha nazira ai ni'imata rabbiha muntazira, nazira ma'anansa muntazira. Wasu fiskoki a wannan ranar suna masu haske man'inta wai ila rabbiha nazira, suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu. Cikin nan kaga sun yi tawilin, ayan sun kore ganin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan kuskure ne. Al-Qur'ani zahirinsa ya tabbatar za a ga Allah subhanahu wa ta'ala, bayan da za a yi ka kore shi da wani tawili naka. Sai ce iska na ta'wilu ru'yat, domin bayani yanda za a ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'wilu kulli ma'nan, da bayanin kowace siffa, yudafu ila rububiyyah, da za a danganta ta zuwa ga rububiyyan Allah, ma'ana kasancewan Allah mahalicci. To bi tarki ta'wili, da barin ta'wili ne, karka dinga ta'wili ka ce kaza ne ko ka, a'a yanda yazo din kai imani da shi shine ka gama masa bayani. Ubangiji ta'ala ya daidaita a sama al'arshinsa, magana ta ƙare, amma ka ce ga yanayin da ya daidaita, to ka neman ka ɓata aƙidar ne. Allah yana da hannu, shikenan irin hannun da ya dace da shi. Amma in ka ce ga yanayin da hannun yake, to ba fassara kake da ƙarin bayani ba, kana lalata wannan aƙidar ne. Don Ubangiji ta'ala laysa kamithli shay'un, babu wani abu irinsa, ba a taɓa yin wani Allahn bakatin wannan Allahn ballanta. Za ka ce akwai misali a baya da za ka yi misali, ka ce a yi hannunsa kamar irin na wancan Allahn da ya zo ne. Babu wani Allah sai Allah, shi kaɗai ne. To abinda baka da irinsa, babu misalinsa, ya za a yi ka kwatanta shi? Ba zai kwatantu ba. In kai ka kwatanta ta abu ko kana da irinsa, ga shi nan a gabanka sai ka kwatanta, ko kuma da can a baya an yi irinsa, wani bai sani ba, sai ka kwatanta masa. Amma Ubangiji ta'ala babu irinsa, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To ya za ka yi ka kwatanta siffofinsa? Ba zai yi ba. Duk abinda baka da misalinsa, to ba yanda za a yi kuma ka misalta shi, babu yanda za ka yi. Sai ce me, وعليه دين ولزوم التسليم كبر تاويلي تميك ويا كوي سوى حتى على الأمر يكي تو wannan shine kai bayanin siffofin Allah ko kuma ganin Allah subhanahu wataala sai fi wa alaihi dinul muslimin kuma wannan akan sa ne addinin musulmai yake gaba daya wannan shine addinin musulmai addinin musulmi in ka kauce ka bar wannan to ka ari wani addini ne da ba amma ba addinin musulunci bane wani abu ne daga wani addini kake son ka shigo musulmi da shi amma ba addinin musulunci bane addinin musulunci ya ginu akan mika wuya kawai ka daina wani tarihi kaje ka qaryata alqur'ani ko ka qaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa man lam yatawaqqa an-nafya duk wanda bai kiyaye kore siffofin Allah ba wattashbiha da kuma kamanta Allah da halittan sa bai kiyaye ba bai daina ba to zalla wannan zai zame wa lan yusibi tanziha kuma ba zai samu tsarkake Allah subhanahu wataala ba mana zai zame aqidan sa zai bata sannan kuma galibi in kaga suna irin korewa Allah siffofin sannan wai suna nufin su tsarkake Allah ne in ka ce Allah yana da yana ji to ka kwatanta shi da mutum kenan in ka ce yana gani ka kwatanta shi da mutum kenan sai su kore ji da gani din haka nan ainihin rahama haka nan fushi da sauransu duk siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa sai su kore su wai in suka tabbatar da su ai ba su tsarkake Allah ba sun kamanta Allah da halittansa to wannan abun shine rashin tsarkake Allah din domin idan ka kore wa Allah siffofinsa gaba ɗaya kaman ka ce babu Allah ne don babu wani zatin da ba ya da siffa da zai a ce ga zati amma ba ya da siffa ba to in ka kore siffofin duka shikenan ka kore Allah in ka kamanta Allah da halittansa baka kaddara Allah ba baka daraja shi ba saboda haka Allah ba da yi kama da halittansa ba tunda zatinsa ba irin na halittansa bane to siffofinsa ma ba irin na halittansa bane shikenan sai ka tabbatar masa da siffofinsa ba tare da ka kamanta su da na halittan ba shikenan magana ta kare kamar yadda zatin sa ba irin na halittan bane haka kowace aqida ta zo maka ta tabbata alqur'ani ko hadisi sai ka sallama ka mika wuya ubangiji subhanahu wataala ne shar'anta ta zama aqida baka da wani tarihi da zaka yi ka kauce wa ainihin wannan aqidan abun da kuma bai tabbata aqida ba ba za ka zo ka dankara mutane shi ko ka tusa zuciyanka ka ce dole sai ya zama aqida ba saboda haka shi yasa malama ne yace duk wanda bai kiyaye korewa Allah siffofinsa ba wattashbiha da kamanta Allah da halittansa ba to zalla ya zame a aqidansa mana ya bata walam yusibi tanziha kuma bai samu tsarkake Allah da yake son ya tsarkake ba fa inna rabbana jalla wa ala tabbas ubangijinmu wanda ya daukaka ya darajarsa ta daukaka mawsufun bi sifatil wahdaniyyati abun siffantawa ne bi sifatil wahdaniyyati da siffofi na kadaitaka shi kadai ne a zatinsa ba shi da abokin tarayya shine ma'ana wannan magana sannan man'utun bi nu'util fardaniyyati abun siffantawa ne dai bi nu'util fardaniyyati da siffofi na kadaitaka wannan kuma kadaitaka a wajen siffa siffansa babu irinta shi kadai ne sannan laysa fi ma'anahu ahadun min al-bariyyah ahadun wani min al-bariyyah daga cikin halittu laysa fi ma'anahu baya cikin ma'anar Allah ko siffan Allah ba wanda yake dau siffan Allah ko irin zatin Allah ma'anar wannan magana shine malama ina son ya yi mana bayanin suratul ikhlas ne mawsufun bi sifatil wahdaniyya ma'ana Allah shi kadai ne ba shi da na biyunsa wahdahu la sharika lahu qul huwallahu ahad ubangiji ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan al-wahdaniyya shine ma'anan la ilaha illallah shine kuma tauhidin gaba daya al-wahdaniyya sannan abun siffanta ne da siffofi na fardaniyya ma'ana siffofinsa ba irin na halittarsa bane wannan shine Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah shine wanda baya bukatan komai a wajen kowa kuma kowa yana bukatan komai a wurinsa amma kaga sauran halitta fa kowa ma bukati ne zaka bukati a wajen Allah zaka bukata wajen dan uwanka to kaga ubangiji ta'ala fardun ne a wannan babi sannan kuma haka nan lam yalid bai haifa ba walan yulad ba haife shi ba amma mutum fa in ma a ce masa baba ko kuma da tabbas zai an haife shi zai iya kuma ya haifu yana da me yana da da to ubangiji ta'ala bai da mahaifi bai da da amma dan adam yana da mahaifi ko yana da da saboda haka ubangiji ta'ala fardun ne fi sifatihi kuma bai da mata anna yakuna lahu walad walam takul lahu sahiba, bai da mata, bai da ɗa, bai da mahaifi. Amma mutane fa an haife su tabbas suna da uwa ko kuma suna da uwa da uba, sannan watakila suna da mata ko kuma mutum yana da yaya, amma dai ba zai wofinta a ce bai da uwa ba, kam a ce ba haifansa aka yi ba. Sai dai annabi Adam alaihi salam, wanda shine farkon halitta wanda Ubangiji Ta'ala ya halitta shi da yunƙu, amma shi ma yana da siffan cewa shi an halitta shi ne, amma Ubangiji Ta'ala bai da wannan siffan ko karɓa. Shi ba abun halitta ba ne, ba wanda ya halitta shi kuma bai halitta kansa ba, sanin ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kuma bai da farko kuma bai da ƙarshe, kaga fardun ne kenan, babu mai irin siffofinsa Subhanahu wa Ta'ala. Sannan da yake laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyah, shine ma'anar walan yakun lahu kufuwan ahad, Ubangiji Ta'ala bai da kini, babu wani irinsa, a ce duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da shi, babu wannan mutumi, babu irin wannan halittar kwata-kwata. Saboda haka Ubangiji Ta'ala shi kadai ne, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sannan sai ma yace wa ta'ala anil hudud wal ghayat, Ubangiji Ta'ala ya daukaka gabarin al-hudud, shine haddi, wal ghayat da gaya, a ce ga iyakan Allah sannan kuma ga haddinsa, a ce ga wani ya san iyakan girman Allah Subhanahu wa Ta'ala daga cikin mutane babu wanda ya sani, ya san iya tsawonsa ko fadinsa ko makamancin wannan, babu wanda ya san wannan, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba wanda ya san gejin girmansa. Sannan wal arkani, Ubangiji Ta'ala bai da rukunai, wasu abubuwa da suka tokare shi bai da su, yanzu kai kana da wasu abubuwa da suka tokare ka kaman kafafuwanka da sauransu. Sannan wal a'dha'i, Ubangiji Ta'ala bai da gabbai irin na dan adam, kaman a ce hannu irin na dan adam, ko kuma kafafuwa irin na dan adam, ko kuma wuya ko makamancin wannan. Sannan wal adawat, Ubangiji Ta'ala bai da adawat, abubuwan da zai hada da su ya haifar da wani abu. Misali wannan, yanzu kai kana jin zafi sai ka nemi fanka ko ka nemi AC ko mafifici ko ka fito je ka sha iska, sai ka hada wani abubuwa sai ka samu sanyi, ko ka je ka yi wanka. Idan kana jin sanyi sai ka nemi burgo ka lulluɓu da shi, kaga kana neman me, al'adawat kenan. Idan kana son ka yi gini sai ka nemo abun nan, block da kwano da katako da sauransu, domin ka samu ka yi gida, ka kaji to wannan sai ka harhaɗa sannan ka yi gida. To Ubangiji Ta'ala ayyukansa ba haka bane, kunne kasance kawai sai abun ya kasance, baya buƙatan ya harhaɗa abu kaza da abu kaza. Innama amru idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Yace wala ta'wihi jihatu sittu kasa'iri mubtadi'at, bangarori guda shida, sama da ƙasa da kudu da arewa da gabas da yamma, wa'annan bangarori da aka halitta nan ba sa taro Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kasa'iri mubtadi'at, kamar sauran abubuwan da aka kirkira. Yanzu kai kana tsakanin sama da ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa, sun yi ihada da kai, sun kewaye da kai, wa'annan saman, wannan saman da kake hanguwa da wannan ƙasan da kake takawa. To Ubangiji Ta'ala ba haka bane, babu abun da yake ihada da shi. To da Ubangiji Ta'ala akbaru min kulli shay'i, shi yafi girma akan kowane irin abu, saboda haka ba abun da yake kewaye shi. An mubtada'at, ana nufin abubuwan da suke da farko, wanda su ne halittan Allah gaba ɗaya. Abubuwan da abun da bai da farko shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To wa'annan kalmomi da malam ya kawo a yanda na fassara sun nan su ne wanda za su ba da ma'ana ba tare da iskali ba, amma wa'annan kalmomin al-hudud da al-ghayat da al-arkan da al-aba da al-adwat da zuwa ƙarshe, wa'annan maganganun da ya faɗa ba su tabbata a cikin al-qur'ani ko hadisi a kore su ko a tabbatar da su ba. Ma'ana wa'annan kalmomin ba ina nufin ma'anar da na yi bayaninta ba. A ce Allah bai da haddi, bai zuwa aya yana da shi ba, bai zuwa aya bai da shi ba, ko gaya bai zuwa Qur'ani ko hadisi yana da shi ko ba da shi, haka arkan hada aka adawa zuwa ƙarshe. To a ka'ida ta aqidan ahlus sunna wal jama'a, duk lafazin da bai zo a Al-Qur'ani ba, aka tabbatar da shi ba ko a hadisi, ko hadisi bai kore ba, Qur'ani bai kore ba, to ba a son ka sa shi a cikin bayani da kake yi na aqida, sai kai shuru kawai. in kuma wani ya zo maka da shi to karka kore kar kuma ka tabbatar domin idan ka kore zai yiwa ka kore wata siffa ingantacciya wanda shi yake nufi in ka tabbatar kuma kila ka tabbatar wa Allah abin da bai tabbatar wa kansa ba ina fatan muna fahimta yanzu idan aka ce siffan as-sam'u di wal basaru da gani siffofin Allah ne ko ba siffofinsa ba ne siffofinsa ne kai tsaye saboda me ya ce wa huwa as-sami'ul basir to amma gengedi da bacci siffofin Allah ne ko ba siffofin Allah ba abadan ba siffofin Allah ba ne wannan ka kore su kai tsaye saboda me saboda ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi da bacci ba kama shi ka kana da dalili to idan aka kawo maka wani abu daban kamar misali yanzu a ce Allah yana da makani ko a ce bai da makani to ba za ka tabbatar ba ko ka kore ne ma'anar makani bigire kamar yadda wanda yake cewa abin nan jalla ali tashbihi wa tamthili wa an makani yastaqirru fihi mai qurtubi manzuman qurtubi to wannan makani da ake magana a kansa a ayoyin alqurani duka ba inda aka ce Allah yana da makani da wannan lafazin ko kuma aka tabbata ko aka kore wa Allah makani haka ne in ka duba hadisi to wannan kalmomi shine iskali idan aka kawo su a ka'ida karka kore karka tabbatar sai ka fahimci meye mutum yake nufi wace ma'ana yake nufi idan ma'ana ne mai kyau ka tabbatar da ita ka bar masa lafazin sa in ma'ana ne mara kyau ka kore masa gaba daya misali mutum yace Allah bai da makani sai ka ce to ne makanin kake nufi idan yace maka Allah sai ka ce masa kana nufin ubangiji subhanahu wataala in an ce yana da makani yana nan a cikin halittansa ko a cikin sama saman nan ta dauke shi ta yi ihada da shi ma'ana ta kewaye shi kamar wannan mutum zai zama yana cikin masallaci ko yana cikin ɗakin sa in ya daga idon sa sama in ya daga in ya duba kasa duk da yana cikin masallacin haka kake nufi ubangiji ta'ala yana sama ta kewaye shi gaba daya idan haka kake nufi sai a ce a'a wannan kan mu bai tsarsu a zuciyarmu ba wannan ba siffar Allah ne ma'anar da kake nufi din haka ne amma ka tafi da lafazin ka na makani ina fatan muna fahimta to su ma wa'annan haka ne ana amfani da wa'annan lafuzan wajen bata aqida ana amfani da su kuma wajen gyara aqida amma ba su zo a Qur'ani ko hadisi ba saboda haka duk wanda ya kawo su sai an yi tafsiri yanzu nan mun ba su ma'ana mai kyau saboda Imam Tahawi ahlus sunna ne yana tabbatarwa Allah siffofin sa da a ce dan bid'a ne zo da su sai mu mummunan fassara ko kuma mu nemi mana bayani in yana nan mu fahimta me yake nufi kafin mu dauki ainihin bayanin da yake so ya faɗa mu bar masa lafuzarsa to amma abin da yasa Imam Tahawi ya kawo wannan saboda yana yi wa al-mushabbiha raddi ne al-mushabbiha masu siffanta Allah da halittansa su ne suka ce ubangiji ta'ala jismun ne suka ce inna allaha jismun wa aba Allah jiki ne da gabbai ma'ana jiki ne kamar jikin mutum su ne ake ce musu mujassima sannan kuma yana da gabbai kamar irin gabbanka ma'ana yana da kunne yana da hannu yana da kafa duk irin na dan adam su haka suke fahimtan Allah to in haka ne sai a kore wannan kwata-kwata wani kan ba a aqidan mu babu wannan Allah laysa kamithlihi shay'un ba irin halittarsa bane ta kowace bangare to saboda haka Imam Tahawi yayi nufin yayi musu raddi ne shikenan sai ainihin yake abun nan sai faɗi wa'annan kalmomi shi yasa kalman haddi na tambayi Abdullah ibn Mubarak aka ce bima na'rifu rabbana ya zai mu gane ubangijinmu sai Abdullah ibn Mubarak yace bi annahu 'ala al-'arshi istawa ba'inun an khalqi ana gane Allah cewa yana saman al'arshin sa kuma ya nisanci halittarsa ba cikin halittarsa gaba daya kaga saman ma halittarsa ne ba cikin ta to wannan sama halittacciyar nan Allah ba cikin ta yana saman ta ne gaba daya sai suka ce bi haddin sai ce bi haddin da iyaka yace da iyaka abinda yake nufi da iyaka ma'ana bai cuɗanya da halittar nasa ba halittarsa daban shi kuma yana saman halittarsa ba cuɗanya da halittarsa kaga wannan ma'anar mai kyau ne amma lafazin bai zuwa Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne a Sheikh bin Baz yayi ta'liqi dangane da waɗannan kalmomin da aka kawo bari mu karanta ta'liqi a gurgude yace qawluhu ta'ala an al-hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha' wal adwat wal jihat as-sitt ka sa'il al-mubtada'at hadha al-kalam fihi ijmal wannan magana akwai dunkulewa a cikin sa qad yastaghilluhu ahlu at-ta'wil ma'abota tawili masu yi wa sunayen Allah da siffofi tawili za su iya amfani da wannan kalmar wal'ilhadi da masu bautewa fi asma'illahi wa sifati a cikin sunayen Allah da sifofinsa wanda Ubangiji ta lafi wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi yace wa laysa lahum bidhalika hujja ta yawa su kama wannan ainihin kalmomin sai su musu mummunan fassara su korewa Allah daukakansa akan hadisansa to shine ash-shaykh bin baz yace wa laysa lahum bidhalika hujja ba su da hujja akan wannan kwata kwata لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات سوى ده أبن لشي ما لا يكي نفي ألا يجيك أنسى إمام الطحاوي ينا نفي يتركك ألا محلسي وان دقرك يتبتا مسا قبرين كمان تيتين يادا أبو بوان حديث أنسى كفهين تيتي وألا بيك ما ده حديث أنسى بكوتا كوتا شين أبن ده إمام الطحاوي يكي سوى كويا مكا بأينا سوى كويا مكا وتحك إلا تيتين بيجي أبا سيتي لكنه أتى بعبارة مجملة سيدي يقول ده عبارة دنقللية معناه بياني دنقللية تحتاج إلى تفصيل وانده يكي بقاطة إزواغ بياني حتى يقول الاشتباه حرسيشي ونن ركتين يبوشي سو داك داما القول المجمل يفصل فينا أكيدا إنه تيزو مكا نما قنا مجملة أكيدا سو كان يمي تفصيلي كاركا تبتر كاركا قولي كبقية كجيني يكي نسي كنا إن تبتر واكا تبتر إن قولي واكا قولي yace saboda haka ya taju ila tafsili ina bukatan karin bayani ko bayyana hatta yanzu da ishtibahu hasu wannan rikitin ya gushi yace fa muraduhu bil hudud abunda imam da yake nufi da haddi iyaka yani allati ya'lamuha al bashar Allah bai da iyaka iyakan da dan adam ya sani yace ga iya girman Allah wanda dan adam ya sani Allah bai da wannan don dan adam bai san girman Allah ba ko فهي ذلك كان الله ولا يحيطون به علما سيتي لأن الخلق لا يحيطون وناوتني فهو سبحانه لا يعلم حدوده هو لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه شيء أبنجي تعالى باب واندي يسان إياك كنسا سي شيء أبنجي سبحانه وتعالى دي شيء يسان كنسا شيء إحاد إذني أكان كنسا يسان ذاك إنسا قبالها باب واندي يسان saboda haka shine kawai yasan hudud nasa iyaka nasa yanzu Sheikh Ibn Baz yace li anna al khalqa la yuhiduna bihi ilman saboda halitta ba sa iya kewaye Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi su gano ciki da wajensa ko inansa ba su isa ba yace kama qala azza wa jalla kama inda ubangi ta laifa da fi surati taha a suratu taha yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilman Ubangiji ta'ala ya san ciki da waje na halittansa ba abunda bai sani ba nasu amma su kuma ba sa kewaye shi da ilimi ba su isa su san kaifiyan zatinsa ga yanayin yadda zatinsa yake ba sifofinsa ma ba za su san kaifiyan yadda suke ba sai dai sanin yana da su dan fahimtar ma'anar da sallamawa amin ruha kama ja'at bila kai ta yi imani da ita ka sallama ka miƙa wuya kamar yadda Allah yake nufi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kace wa man qala min as-salati bi isbat al-hajj amma wanda ya fada daga cikin magabata da tabbatar da haji filistiwai a wajen daidaitan Allah a sama al-arshin sa aw ghairihi ko wani wannan kamar yanda ibn mubarak ya fada yace fa muraduhu hajjun ya'lamuhu Allah subhanahu abun da yake nufi Allah yana da haji iyaka amma iyakan da Allah shine ya santa kai wala ya'lamuhu al-ibadu amma su bayi ba su sani ba idan shi kuma imam dahari ya kore wanda za a ce bayi sun sani bayin Allah sai ce wa amal ghayat wal arkan wal a'dha wal adwat fa muraduhu abinda yake nufi da wa'innan lafuzan rahimahullah tanzihuhu an mushabahatil makhluqat farka ki Allah da barin kamance teniya da abubuwan halittansa ubangi ta'ala da yake kama da halittansa ba fi hikmatihi a cikin hikimarsa wa sifatihi dhatiyya da sifansa na zati duk ba irin na halittansa bane yace min alwajhi daga fiska ya tabbata Allah yana da fiska ko wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sannan wal yadi da hannu yadullahi fawqa aydihi sannan wal qadami da kuma kafa wani tala yana da kafa yana da kadam kamar ne tabbata a hadisi wuta ba za ta shiga ba hatta ya ba Allahu fiya qadamahu fa taqulu kat 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 sai Allah ya sa kafansa sai ta ce kat kat ita wutan ta ce take saboda haka ubangi tala ya siffanta kansa da irin wa'annan siffofi siffa ce na zatin sai ce wa nahwi zalik da makamancin wannan to amma ka sani fiskansa ba irin na mutum ba yana da shi amma tabbata saboda ya tabbatar hannunsa ba irin na mutum ba amma tabbata yana da shi kafansa ba irin ta mutum ba, amma yana da shi tunda shi ya faɗa ko babu daman kai inkari, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Amma tun da ya tabbatar wa kansa dole ka tabbatar, ba za ka kore ba sai ka sani kansa. Amma ka ce irin na halitta ne wannan baka kai ta ba, babu dama, domin Allah ba irin halittansa ba ne, zatinsa ba irin na halittansa ba ne, haka nan sifofinsa, wannan kai tsaye za ka kore saboda laysa kamithlihi shay'un. Amma ka tabbatar da sifofin kuma dole ka tabbatar. To wa'innan sifofin sifatun ne zatiya, ma'ana siffa ne na zatin Allah wanda la tufariquhu. Sannan kuma sifatun ne khabariya, ba sifatun ne aqaliya ba. Malaman tauhidi suna kasa sifofi izuwa ga aqaliya da khabariya, ma'ana akwai sifofin da hankali yana tabbatar da su bayan nafsi. Ma'ana yanzu kasancewan Allah ne ji, dama lalle wannan ya kamata ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala yana ji, hankalin kai tabbatar da wannan. Allah yana gani, hankalinka zai tabbatar da wannan. Allah mai iko ne, hankalinka zai tabbatar da wannan ko baka samu nafsi ba. Allah mai izini ne, hankalinka zai tabbatar da wannan. Me yasa? Saboda Allah kai imani shi ya halittar nan gaba daya, shi ya mutum, shi ya aljan, shi ya bishiyoyi, shi ya sama, shi ya kasa, shi ya ruwa, shi ya dabbobi gaba daya. Yanzu in baya ji, baya gani, bayi da ilimi, bayi da iko, bayi da hikima, zai yi wannan halittar gaba daya? Kaga hankalinka zai tabbatar da wannan. To amma sifatu khabariya hankali ba zai tabbatar da su ba sai in Allah shi ya faɗa, kamar kasancewan Allah yana da fiska, ba don ya faɗa a Qur'ani ba za mu tabbatar masa ba. Allah yana da hannu, ba don ya faɗa a Al-Qur'ani ba za mu tabbatar masa ba. Allah ya istiwai a saman al'arshinsa, ba don ya faɗa ba za mu tabbatar ba. Allah yana saukowa daga sama a sulufin dare na ƙarshe, ba don ya faɗa ba shi ma ba za mu tabbatar ba, don ba sifatun ne a kaliya ba. Hankali da zai iya tabbatar da wannan ba sai nafsi, su ne ake ce musu sifatul khabariya. To irin waɗannan sifofin iya waɗanda suka zo al-Qur'ani da hadisin iya inda za ka tsaya kenan. Amma wanda bai zo a Qur'ani da hadisi ba, ba za ka tabbatar ba, don hankali ba ya tabbatar da su. Misali, Ubangiji ta'ala bai ce yana da hanci ba, babu daman ka faɗa, ba ka isa ba. Allah bai ce yana da kunne ba, babu daman ka faɗa. Saboda me? Sifatun ne khabariya. Da makamancin irin waɗannan, Allah bai ce yana da baki ba, to ba za ka faɗa ba. Amma Allah yake yana magana, to ne ka tabbatar masa da magana. Ina fatan muna fahimta. Sun wannan sifofi wanda ba don Qur'ani da hadisi ya zo da su ba, ba za mu tabbatar da su ba. To iya wanda suka zo ɗin su za ka tsaya, ba za ka tsara wa Allah ba, ba za ka rage wa Allah ba. Wannan su ne as-sifat al-khabariya. Sai ce fa huwa subhanahu mawsufun bidhalik. Shi subhanahu wa ta'ala Allah abun siffantawa ne da wa'innan abubuwan, lakin laysat sifatuhu mithla sifatil khalqi. Sai dai siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ba irin siffan halittansa ba ne, akwai bambanci. Saboda me? Zatinsa ba irin na halittansa ba ne, haka nan siffansa ba za ta zama irin ta halittansa ba. Wala ya'lamu kayfiyataha illa huwa subhanahu. Babu wanda ya san kayfiyar siffan Allah, ya ce ga yanayin yanda take, ga yanayin yanda hannun Allah yake, ga yanayin yanda ya daidaita a sama al'arshinsa, wannan sai shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne kawai ya sani. Yake wa ahlul bid'i, yan bid'a. Idan ake yan bid'a, wanda suka lalata mutane aqida su ne manya-manyan yan bid'a, kamar Mu'tazila da Khawarij da Shi'a da Jahmiya da Jabariya, Qadariya, su Murji'atul Ghulat da sauran wanda suka lalata mutane a aqidansu, to su ne manya-manyan yan bid'a. Sai an basu su ne a gaba, su ne wanda ya kamata a fara yaƙa, wanda su za su lalata maka aqidar ne gaba daya. To sannan yan ku ci ku ba mu bidiyoyi, kuma yan bidiyoyi sai su shigo, masu ƙananan bidiyoyi na aiki wanda ba na aqida ba. Saboda haka nan ahlul bid'i ana nufin yan bid'a na aqida wanda suka lalata aqidan al'umma. Yace yutliquna mithla hadhihi al-alfaz, suna sakin wa'innan kalmomin, suna faɗan su irin wa'innan kalmomin da Imam Dahawi ya kawo, liyanfu biha as-sifati, domin su kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, bi ghairi al-alfaz allati takallama Allah biha, ba tare da lafuzan da Allah yayi magana da su ba, wa asbata, ya tabbatar da su ba, li nafsihi, ga kansa. Ma'ana Allah ya tabbatar ya istiwai a sama al'arshinsa ko? Kina Allah yana sama halittansa, ya tabbatar cewa yana da hannu, yana da fiska. To su ba za su ce bai da hannu, bai da fiska, bai istiwai ba, a'a, sai su fake da irin wannan kalmomin su ce ta'ala anil hududi wal ghayat wal a'dha'i sai su ce me wal makani da sauransu sai su kawo wani lafazi wanda ba shine zahirin alqur'ani ba kaga bara su ce bara ka ce sun kore qur'ani kai tsaye ba to amma kuma abin da suke nufi shine kore alqur'ani to duk wanda ka irin wannan lafazin wannan ita ce manufarsa to ba za a karbi wannan manufar ba da lafazin gaba ɗaya tafi da su amma ne kawo lafazin ma'ana mai kyau yake nufi sai a karbi ma'anan a bar masa lafazinsa yake hatta la yastabihu suna yin haka ne don kar su ji kunya wa hatta la yushanna alaihi wa hatta la yushanna alaihim ahlul haqqi domin kada wanda suke da aqida ingantacciya su jira musu su munana musu su ce kun kore alqur'ani kun karyata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ai su ba su kore lafuzan alqur'ani ba ga abin da suka faɗa wai don kar ayata amma an riga an gane ga ma'anan su sai ce wal mu'allifu tahawi rahimahullah mai wallafa wannan littafin imamu tahawi Allah ya ji kansa lam yaqsid hadha al-maqsad shi ba wannan manufar yake nufi ba ba yana so ya kore wa Allah sifofinsa bane li kaunihi min ahli sunnati al-muslimina li sifati Allah azza wa jalla saboda shi yana daga cikin ahli sunna masu tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa sai ce wa kalamuhu fi hadhihi al-aqida maganar imamu tahawi a wannan aqida ma'ana a wannan littafin gaba daya yufassiru ba'dahu ba'dan shashinsa yana fassara shashi wa yusaddiqu ba'dahu ba'dan wani bangare na wannan littafin yana gaskanta wani bangare ma'ana babu karo a cikin maganarsa sannan ka kasa gane wannan fassaran to ka tafi can gaba zai kara bayyana maka me yake nufi sai ce wa yufassiru mushtabihuhu bi muhkamihi duk abin da ya rikice maka a cikin wannan littafi na aqidatu tsahawiyya ka kasa ganewa shine mushtabih wanda ma'anarsa ba a bayyane take ba kirkiri to ana fassara shi bi muhkamihi da ibara da bayanin da ya kawo wanda suke ma'anan su kirkiri ne domin kaga anan ya ce ta'ala anil hudud wal ghayat kada ma ne ce ko yana korewa Allah cewa yana sama al'arfin sa ne sai ka ce ai a ce maka a kaje can gaba akwai ne yake cewa muhitun bi khalqihi wa fawqahu shi ubangiji ta'ala ya yi ihada da halittarsa sannan kuma yana saman halittarsa kaga tun da ya ce yana saman halittarsa kaga ba da za a yi nan kuma ka ce ya kori cewa ba ya saman halittarsa to sai ka fahimci me yake nufi sai ce wa haka za kauluhu haka nan fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala haka nan fadin shi imamu tahawi la tahawihi jihatu sitt bangarori guda shidan nan ba sa kewaye shi ba sa taro shi bangare shi da shine nake sama da kasa da kudu da arewa da gabar da yamma ko kuma ka ce sama da kasa gaba da baya dama da hagu to ba su kewaye Allah ba yanzu kai da kake cikin masallacin nan ko ta ina ya kewaye ka wannan jihatu sita masallacin ya kewaye ka da su to bangi ta'ala ba haka bane yake a samansa ba wai saman ta kewaye shi bane abadan ba ta kewaye shi ba sai yace kasairin mubtada'at kamar yadda sauran abubuwan halitta ko wasu daga cikin abubuwan halitta aljihatu sitt suka kewaye su sai yace muradu abinda yake nufi aljihatu sittul makhluqa bangarori guda shida abubuwan halitta ba su kewaye Allah ba da sama da kasa da gaba da baya da dama da hagu wa'annan da muke cikin su wanda suka kewaye mu nan to ba su kewaye Allah subhanahu wata'ala ba haka ainihin imamu tahawi yake nufi sai yace wa laysa muraduhu nafi uluwi llahi wastiwa'ihi ba manufarsa ya kore daukakan Allah subhanahu wata'ala bane wastiwa'ihi da daidaitansa ala arshihi a bisa al'arshinsa ba ba haka yake nufi ba ma'ana ba yana nufin cewa Allah baya sama bane balle sai haka fahimci in an ce wa'annan bangarori shida ba su taro shi ba sai ka dauka yana nufin cewa to ai saman ma baya saman kenan to kaga idan ka kore don har haka ne fahimtanka to ka kore Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya domin ma'anarsa kamar yadda wani yake cewa ne wala fauqa wala tata wala yamina wala shimala wala amama wala khalfa ko ba haka bane shi Allah baya sama baya kasa baya dama baya hagu baya gaba baya babu shi kenan babu shi duk gaba daya ko tore bangare ya kore Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba ita ce aqidan rashada ba can karshen qawaidi in ka karanta to saboda haka wannan kuskure ne amma abinda ake nufi wannan jihatu sita wanda Allah ya halitta nan ba su kewaye Allah ba, don shi ya halitte su kuma ya fi su girma. Allahu akbar, Allahu akbar min kulli shay, to da kai na saman saman halittarsa ne. Sai dai al-jihad al-ghayr al-makhluqa, wasu ɓangaren jihad wanda ba abun halitta ba, don Ubangiji ta'ala ya san abun nan yana da hudud ko wanda shi ya sani. To amma wa'annan jihadu sita ba su kewaye shi ba, sai dai wasu jihadin wanda ghayru makhluqa ne, su ma ba a halitte su ba. Na fatan muna fahimtar wannan aqidan, wanda kuma shi ne ya sani ya yanayin yadda abun yake. Ma'ana kai iya aqidanka Allah yana saman halittarsa kawai, abun da ya rage can gaba kuma baka sani ba. Ko ka sani? Ba wanda ya baka labari ai, da Ubangiji ta'ala ya bada labarin wancan din a cikin Alkurani ko hadisi ingantacce, shikenan sai mu sani. To tunda bai bayar ba fa, ba mu sani ba, kaga wancan sai ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wa'annan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu ba su taro Allah ba, ma'ana ba su kewaye Allah ba, Ubangiji ta'ala yana saman su ne gaba ɗaya. Sai ce bal huwa li'anna zalika laysa dakhilan fi jihati sitt, kasancewan Allah yana saman al'arshinsa, ya daidaita saman al'arshinsa, yana saman halittansa, laysa dakhilan, bai shiga fi jihati sitt a cikin wa'annan ɓangarori guda shida da Allah ya halitta, a yana saman su ne gaba ɗayansu kawai, ba wai a cikinsu ne yana sama ba. Sannan yace bal huwa fawqa al'alami, Ubangiji ta'ala yana saman halitta gaba ɗaya, wa muhitun bihi, kuma ya kewaye halittan duka. Wannan za mu zo inda shi Imamu Dahi ya yi bayani a kan uluwillahi, mu faɗa da bayani a kansa. Wa kad ajaza anil khalqi ihadatu, da kuma wa huwa fawqa khalqihi, yace وقد فطر الله عباده على الايمان بعلوه سبحانه, وبنجي تعالى يا حل تباينسا يا يمسو فطرة على الايمان ابتا ايمان بعلوه سبحانه دوككنسا سبحانه وتعالى معنى يند اكا تبي انت متون اكا حل تشي يا سن وبنجي تعالى ما دوككيني وانه في جهة العلو وين جهة دوككا. Ma'ana kowa an halitta shi da fitiransa daga cikin halittan Allah, daga cikin al'umma, cewa Ubangiji ta'ala yana sama. Wannan fitira ce, haka Allah ya halitta mutum, kuma haka aqidar ma take. Shi yasa yaro karami in dai ba a gurɓata masa aqidansa ba, ko yanzu in ka koma gida ko ɗanka ko wani ƙaninka yaro karami, ka tambaye shi a ina Allah yake, zai ce maka Allah yana sama. In kuma ya ce maka Allah yana ko ina, to ka tambaye shi waye ya gaya masa, zai gaya maka wanda ya gaya masa wannan aqidar. Wani ne ya canja masa wancan in ya koya masa wannan. Kuma kowa a kan kansa ya sani a lokacin da yake yaro ya taso yana da imanin Allah yana sama ne, sai dai in canja masa haka yi. To fi'ira ne ta Ubangiji ta'ala, fi'iratullah allati fatara an-nasa alaiha. Shi yasa kurma in zai ce maka Allah, sai dai ya daga yatsa sama. Kai ma in zaka ce masa Allah sama, zaka daga yatsanka. Kuma idan kana addu'a ko kana so ko baka so, zuciyarka ta yi sama. Ko a sujjada ne kake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka wata buƙata, gashi dai goshinka yana ƙasa, amma zuciyarka tabbas ta yi sama, tana ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko ba haka ba ne? Shi yasa mutum zai addu'a ya ɗaga hannunsa ta gona yana ta kallon sama, kuma ya taita maka Allah yana ko'ina. Amma ya zo addu'a kuma ya ɗaga hannu sama yana ta kallon sama, yana ta maraicewa Allah subhanahu wa ta'ala, duk zuciyarsa kuma ta tafi sama, ko yana so ko baya so. Fikira ce ta Ubangiji ta'ala. Ya kalli ka zamana in zai roƙi Allah, in yace Allah yana ko'ina, ko ya kalli, ko kuma hannunsa ya kiba ya manna shi a ƙasa, mana hannunsa yanzu ya addu'a, ko kuma ya ta yawo da hannunsa haka ya ta laluɓawa, in yace Allah yana ko'ina, sama dai zai ɗaga hannunsa. Wannan fikira ce ta Ubangiji ta'ala. Duddun mai zamani dai zai gurɓata maka wannan aqidan, kuma ita ta dace da Alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da Abulkarim Bani mun zo muhallin wurin, yace wa ajama ahlus sunnati wal jama'a, ahlu sunna da jama'a su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, da wa'inda suka bi tafarkinsu, duk sun yi ijima'i babu saɓani a tsakaninsu. Shi yasa yace a nan ya ƙara fassara su, min ashabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daga sahabban manzon Allah, wa atba'i da masu binsu, bi ihsani da kyautatawa, ala zalika sun yi ijima'i a kan wannan, cewa Allah yana saman halittarsa babu saɓani. To da haka duk wanda ya zo da wata gurgun aqidan sai ya ce Allah yana ko'ina ko baya ko'ina, wannan shi ya ƙirƙiro wa ita kansa. Amma Ƙur'ani bai faɗa ba, hadisi bai faɗa ba, kuma sahabban manzon Allah ba ita ne aqidansu ba. sai ce wal ajillatu min alkitabi was sunna, dalilai daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, as-sahiha, ingantacciya, almutawatira, wanda ta zo a hanyoyi daban-daban, kulluha tadullu, dukkanin su suna nuni ala annahu fil ulwi subhanahu wa ta'ala, a bisa cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saman halittansa. Dukkan dalilai na qur'ani da hadisai ingantattu haka suka yi nuni, da kuma ijma'in malamai. Me rage kenan? Dama ilimi kan daga alqur'ani sai hadisi sai kuma malamai magabata. In ka wuce wannan to yawo zaka je ba ilimi kake nema ba, kuma ba shari'a kake nema ba. To qur'ani ya tabbatar, hadisai sun tabbatar, magabata sun yi ijma'i, ba su saba ba, haka al'amarin yake. Allah yana saman halittarsa, to kai kuma ina zaka je? Sai ce fatanabbah li hadha al'amri al'azim ayyuha al-qari' al-karim, inji Ash-Shaykh bin Baz. Yace ka fadaka da wannan al'amarin mai girma, ya kai mai karatu mai daraja. Wa'alam, kai sani, annahu al-haqqu, wannan bayanin shine gaskiya. Wa ma siwahu ba'ilun, duk wani bayani wanda ba wannan ba to barna ne. Kawai ana nema a lalata maka aqida ne, amma ba ita ce aqidan ba. Wallahu waliyut tawfiq, Ubangiji ta'ala shine majibincin gamon katar, shine wanda yake datar da bayinsa ya musu gamon katar su fahimci ingantacciyar aqida su rungume ta. Wanda Allah ya tabar kuma ba zai gane aqidan ingantacciyar ba, sai dai ya ta yawo ya dauko can ya dauko can ya yi ta tsimuwa har ya gama rayuwarsa bai gane ingantacciyar aqidan inda take ba. Ubangiji ta'ala ya mana gamon katar, ya gyara mana imanin mu, ya tabbatar da mu akan ingantacciyar aqida. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan mai tambaya na farko yana tambaya ne akan rayuwa ta bayan mutuwa, cewa idan mutum ya mutu aka sa shi cikin kabari sai ya kasance dan aljanna, shi malam tun yana cikin kabarin ne za a sa shi gidan aljanna ko sai tashi alkiyama? Haka nan kuma idan wutan ne tun yana cikin kabari ne za a sa shi wuta ko sai bayan tashi alkiyama?
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rayuwan kabari rayuwa ce ta wata madakata wanda mutum ya bar duniya amma kuma bai tafi bai isa lahira ba, wanda inda an yi tashi alkiyama zai tafi aljanna ko wuta, wani ita ce ake ce mata rayuwan barzakh. Ba wai in ya shiga kabari ya shiga aljanna ne ko ya shiga wuta ba, sai dai kabarin zai iya zama ni'ima ko ya zama azaba. Idan ya zama ni'ima alaman aljanna, in ya zama azaba kuma alaman wuta. Ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, idan aka yi wa mutum tambayoyi na kabari, idan ya amsa za a ce afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna فياتيه من ريحها وطيبها ويفسخ له في قبره مد بصري. سي ubangi taala yace ku sa masa riga irin ta yan aljanna in ya amsa wa'innan tambayoyin, a masa shumfuda irin ta yan aljanna, sannan a bude masa kofa daga kabarin sa har zuwa aljanna, sai kanshin aljanna da abincin aljanna ya dinga zuwa masa a cikin kabarin sa, sannan a fadada masa kabarin iya ganin idonsa. To kaga wannan shine ake cewa kabari yana iya zama dausayi na aljanna. Saboda haka kenan wannan shi yana cikin ni'ima irin ta aljanna, amma kuma bai shiga aljanna ba. Duk ni'iman da yake ciki a kabarinsa ba ta kai ta aljanna daɗi ba, amma dai daga aljanna ni'iman take zuwa masa. Wanda kuma ya kasa amsawa shine wanda za a yi wa azaban kabarin kenan. Shi kuma za a ce albisuhu minan nari wa afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ila nari fayatihi min harriha wa samumiha fayubayyaqu alayhi fi qabrihi hatta tahtalifa abla'uhu. Sai ce abun nan a masa riga ta yan wuta, a masa shimfiɗa na wuta, sannan a buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har izuwa ga wutan jahannama, sai zafin wutan jahannama da tururin wutan jahannama ya dinga zuwa masa a cikin kabarinsa, sannan a ƙuntata kabarin har sai haƙarƙarinsa ya saba, kafaɗarsa ta dama ta dawo hagu ta dawo dama. Kaga wannan shi kuma yana cikin me? Cikin azaba. shine ma'anar alƙabru in ma raudatun min riyadil janna wa in ma hufratun min hufarin niran, shi kabari ma ya zama dausayi na aljanna ko ya zama rami na wuta. Kenan bawan Allah mutumin kirki tun a kabarinsa yana samun ni'ima, alama kuma aljanna zai tafi. Wannan kuma ba mutumin kirki ba, kafuri ko fajiri, wannan kuma yana samun azaba a cikin kabarinsa, wanda watakila wannan zai zama alama ne na tafiyansa wutan jahannama wa iyazu billah. Amma aljanna da wuta ba a shigansu sai an yi tashin alkiyama, an yi hisabi na aljanna ya tafi aljanna, na wuta ya tafi wuta. Na'am.
Mai tambaya ne biyu yake cewa, idan mutum yana kwallo da kudin kwallon nan sai ya gina masallaci ko ya assasa wani abu na addini na samun lada, za a bashi lada ko kuma ba za a bashi ba? In ko ba za a bashi lada ba, akwai haramci ko babu?
To, kwallo akwai shubuha a cikinta ne, malamai suna haramta ta ne da wasu sharuɗai, ya zama akwai nuna tsiraici a ciki, sannan akwai barin wajibabbu na sallah misali ko wasu abubuwa, sannan akwai sa gaba ko kuma akwai sa son kafuri makin Allah ka ji kana son sa a zuciyanka da makamancin wannan. Idan aka samu wa'innan kwallo sai ta zama haramun. Amma idan babu wa'innan, kawai wasa ne aka yi na motsa jiki, malamai suka ce ba dalilin da ya haramta kwallo. Saboda haka in irin kwallo ta haramun ya samu kuɗi, ita ce sana'arsa ta haramun, to babu shakka inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban, Allah mai tsarki ne, baya karɓa sai abu mai tsarki. Saboda haka mutum sai ya nemi kuɗi na halal kenan kafin ya yi aikin alkhairi. In kuma ya yi ne irin ta halal ɗin wanda bata samu wa'innan shuruɗin haramta ta ba, wani ya yi masa alkhairi ya gina masallaci da shi, wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada. Saboda haka ya danganta da kalan ƙwallon da ya ɗin.
Sai tambaya na gaba ta ce, malam na koma gidanmu haihuwa, ina haihuwa sai mijina ya sake ni, ya matsayin iddana yake?
Iddanki sai kin yi jini guda uku. Idan shayarwa yana hana ki yin haila, to sai lokacin da kika gama shayarwa in kin yi jini uku shine kin yi idda, a lokacin za ki aure. In kuma bata daga cikin wanda shayarwa yake hana ta haila, to daga lokacin da hailanki ya zo wata uku kika samu jini uku, shikenan sai ki je ki aure. Amma babu daman ki aure ba tare da kin ga jini ba, ko da a ce yanzu nan kika haihu ba minti ɗaya sake ki, wannan iddar dai sai kin yi ta saboda ibada ne. Awal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata quru, saboda haka dole sai kin yi wannan iddan kafin abin da salasata quru afwan, wanda matan da aka sake za su zauna ba za su yi aure ba har sai sun yi jini uku ko tsarki guda uku. Saboda haka wannan ibada ne, dole sai an yi ta, da za ta ga jini ɗaya shikenan sai halanta ya sake ɗaukewa, ba ta sake gani ba sai bayan ta yaye, to da dole sai ta sake ganin wannan jini guda biyun tukun. Saboda haka jini uku wajibi ne. Na'am.
Kace malam ina so, yace malam ina so in dinga ziyartar ƴan uwana, kazu lokacin da nake ziyartar su sai dinga cewa na cika kashe kuɗi, ƴan uwana su dinga cewa na cika kashe kuɗi, da kuma ina yi ne don Allah fi sabilillah. Kashi malam sun matsa min da yawa, shin zan iya in dinga ziyaran ba tare ina ba da kuɗin ba, ko kuma mafi alkhairi ne in taƙaita ziyaran shi ne?
To, mutum idan yana umurtanka da kyakkyawan aiki shine wanda za ka yi wada'a, amma wanda yake hana ka kyakkyawan aiki ko yana umurtanka da aiki na sabon Allah, wannan ba mutum ne da za ka bi shawaransa ba. Saboda haka wa'innan suna son su hana ka zumunci ne ko su yaba ka da ƴan uwanka. Matuƙar dai don Allah kake kuma kana da halin da za ka yi, ka ci gaba da yi, su kuma ka yi musu nasiha su ji tsoron Allah. Zumunci fa wajibi ne, kuma ma'anar zumunci ba wai aje a yi ziyara kawai ba, a'a, dole sai ihsani ya shigo. Matuƙar kana da hali ka kyautata wa ƴan uwanka shine ma'anar zumunci, ba wai ka je ka gaishe su kawai ba. Saboda haka wa'innan masu masa wannan faɗan suna buƙatan a fahimtar da su menene zumunci, kuma a musu nasiha su ji tsoron Allah.
Ka ce malam na kasance in zan yi wankan jannaba sai na yi wanka, in na gama sai na ɗauki ruwa a buta, sai ne niyya da sai ne niyya ina gama sai da kiwa buta sai ne niyya ne alwala shi malin na alwalan da ne na wankan nan kan yana wadatarwa ne ko sai na sake
wankan janaba yana wadatarwa ga barin alwala da sharadi in mutum bai taba azzakarin sa ba bayan yayi tsarki na farko wannan saboda ubangiji ta lace wannan kuntun junuban fatahharu idan kun kasance da janaba ku yi tsarki ma'ana ku yi wankan janaba kenan wankan janaba yana dauke alwala za ka yi sallah da wankan janaban ka ba wai don wannan alwalan da kai a farko ba ita wannan alwalan alwalan mustahabi ne to da haka mutum ko yayi ta ko bai yi ta ba inda yayi wankan janaba to zai iya yin sallah da wannan wankan janaban matukan bai taba azzakarin sa ba amma in ya taba azzakarin sa bayan yayi tsarki na farkon nan to dole sai ya sake ainihin alwala ko da a tsakiyar wankan sa ne kafin ya gama Abdullahi bin Umar in ya fito daga wanka sai ya sake alwala sai Salim ya tambaye shi ya haka sai ce inni amassu zakari a hayana wani lokacin ina taba azzakari na ne shi yasa sai in sake alwalan ba wai wankan janaban baya isa daga alwala bane na'am
shi malam na kasance ina yin addu'a a ruku'u sai aka gaya min wai ba a yin addu'a cikin ruku'u ya ingancin wannan magana yake
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba wa amma sujudu fajtahidu fihi bid'a ruku'i a girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala a ciki addu'a kuma ada abinnan sujjada kuma a dage da addu'a saboda haka zikirin da suka zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune zaka yi a cikin ruku'unka ko da a ce akwai wani daga cikin ne ma'anan addu'a sai ka takaita ya wanda ya zo a sunna amma a sujjada sai kai wannan zikirin da ya zo a hadisi in ka ga dama kai ta karawa da wasu addu'o'inka kamar yadda manzo Allah ta sama ya ce sujjada a dage da yin addu'a saboda aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi fa huwa sajidun lokacin da mutum ya fi kusa da ubanginsa shine a lokacin da yake sujjada na'am
wannan ya tambaya ne cewa mutumin da yake azumi sai ya amai a matsayin azuminsa yake
amai ya kasu kashi biyu idan kai ta kwakulo amai din azuminka ya karye in kuma amai din rinjayenka kai yayi kai shi to azuminka yana nan wannan hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaqa'a fa alaihi alqada'u man zara'ahu alqai'u fala qada'a alaihi fa man istaqa'a fa alaihi alqada'u wanda amai ya rinjaye shi da zai rama azumi ba azuminsa yana nan amma wanda ya jawo amai din da gangan yayi to wannan azuminsa ya karye sai ya sake
mutumin da yake azumi kuma idinsa yana ciwo sai aka bashi maganin digawa a cikin ido din kuma sai ya diga to ya matsayin azuminsa yake
in dai maganin ya tsaya a iya ido azuminsa yana nan amma in ya bi ta cikin ramin idon ya je ya shiga makogoronsa ya shiga uwar hanjinsa ma'ana ya shiga cikinsa to wannan azuminsa ya karye abin da ke karye azumi shine abin da ya bi ta makogoro ya shiga cikin mutum ko ta wace kofa ne ko ta kofar kunne ko kofar hanci ko kofar ido ko kofar baki inda ya bi ta makogoro ya shiga cikin ka shikenan to da haka in iyakacinsa ido ne wannan magani babu wani iskali amma in ya gangara ya bi ta makogoro ka ji ɗakin sa har ya shiga cikin ka to sai ka sake wannan azumi
yace ina tare da dan uwana Allah ya ina da abun hawa wata rana sai na dauki abun hawan shi da na dawo abun hawan shi sai sai na ajiye mishi ni kuma sai ne zuciya har na rantse wallahi faran sake hawa abun hawan shi nan ba muna zanne haka wata rana ina dawo da ina tafiya kan hanya sai gashi ne ya zo shige ni sai ya tsaya sai cin hau mutum sai na hau ni yanzu da na hau din nan malam ya matsayin azumi ya matsayi na yake ya da kafara ne ko ban da shi kuma daga nan malam ne ya shawari a kairan ci gaba da hawa ne
to rantsuwa irin wannan rantsuwa ce kala biyu akwai laghu al-yamin akwai al-yamin al-mun'aqida akwai rantsuwa irin ta al'ada dama ka saba wallahi ba zan yi ba ko wallahi zan yi la wallahi na'am wallah wasu al'adan su haka ne kamar mutanen Sudan ko kuma Sokoto to in haka ne irin wannan ne kawai ka ce wallahi ba ka yi niyan kullar rantsuwan ba ka saba dama kana irin wannan to wannan ita ce laghu al-yamin ba kafara akanta la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman Allah bai zai kama ka da wannan ba amma idan al-yamin munaqida ne ka kullar rantsuwan ne tabbas niyanka ka rantse ba za ka sake hawa abun hawansa ba, to wannan rantsuwan sai an mata kaffara. Tunda dai har ka hau ko kana da niyan hawa, to sai kai kaffara. Saboda haka yanzu ka riga ka hau mashin din, sai kai kaffara. Kaffaran kuma shine kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa fa kaffaratuha idi'amu asharati masakina min awsati ma tu'minuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin. Saboda haka kaffaran shine ta ciyar da miskinai mutum goma su ci su koshi abinci rana da dare, ko kuma kai musu tufafi mutum goma idan namiji ne jallabiya wanda za ta ishe shi sallah, mace kuma jallabiya da abinda za ta rufe kanta da shi himar wanda zai ishe ta sallah. Sannan ko kuma ka inta baiwa ko kuma bawa, wayannan guda uku kana da zaɓi kowanne za ka iya a cikinsu, ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko inta bawa ko baiwa. To in ka nemi wayannan gaba ɗayan su ka rasa, to shine za ka yi azumi uku. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin. In ka rasa to sai ka yi azumi uku, shine kaffaranka. Amma mu fahimta sai an rasa, don wasu galibi azumin ya fi musu sauki maimakon kashe kuɗi. Kai tsaye sai ka ga an tafi azumi din, kuma alhalin akwai kuɗi. To Ubangiji Ta'ala cewa sai in baka da ikon ciyarwa ko tufatarwa, sannan nan ne za ka yi kaffara da azumi. Amma in kana da shi babu maganan azumi tukunna. To idan kai wannan kaffaran shikenan sai ka ci gaba da hawa abun hawansa. Dama ka riga ka yi hin na wannan rantsuwan da kai, kuma ka yi kaffaran. Ta yanzu sai dai in ka sake kulle wata rantsuwan ne, to in kai hin su ka karya wannan rantsuwan, to nan ma wata kaffaran ta sake hawa kanka.
Ta ce mijinta ne ya sake ta, da ya sake ta amma bai ba ta takardan ba, ce tana ko cikin bincike sai ta ga takardan. Da ta gani sai ta ce to sai ya biya ta dukiyanta, in ba haka ba kuma sai ya ƙara shi a kotu. Da ya ja ka su kuma sai shiru, sai da shi ne ta ce tambaya me matsayin zaman aurensu tunda ya yi shiru.
Don mutum rubuta takarda ya saki matansa yanke, matan ta sako, kuma musamman ma idan aka ce ta ga takardan, wannan kan babu wani tawili, inda ta riga ta ga takarda. To ko ba ta ganin ba ma, in dai yanke ya sake ta ya riga rubuta ta sako. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la tajawaza an ummati bima haddathat biha anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Allah ya ketare wa al'umma ta abunda ta zantar wa kanta. Wannan ana kawo wannan hadisin hababin talak. Kariya a zuciyanka za ka yi saki da ka zo gida sai ka fasa, wannan Allah ya dauke maka wannan, ba ka riga ka faɗa ba ko kai wani abu. Amma wannan matukar baka rubuta ba ko kuma baka yi aiki ba, shine aka dauke maka. Idan ka rubuta saki, kaga shikenan aminta. Kuma awlam ya takallam, malam ya takallam. Idan kai magana ka ce na sake ki, shikenan ta ku babu wani tarihi. In ka rubuta cewa ka sake ta, shikenan ka sake ta. Saboda haka idan mutum ya rubuta takarda ya saki matarsa da niyan saki, to matarsa ta saku domin amila ya yi aiki. In ya faɗa da bakinsa nan ma ta saku. Amma in a zuciyarsa ne kawai ya riyaje sake ta sai ya fasa, wannan babu komai. Misali ransa ne ya ɓaci kuma sai huce. Amma in ya riga ya magana ko ya rubuta ya sani matarsa ta saku, musamman ma wannan da ta zo ta ga takardan ta ɗauka ta karanta, tabbas an sake ta, ba da wani tawili kuma da zai zo ya ce ya fasa wannan sakin. Don saki ba a fasa shi in an riga an yi shi. Saboda haka sai dai su sake ainihin mai da aurensu. To shirun dai ba mu sani ba. Idan saki ne raja'i ya yi shiru da niyan ya mai da ita ne, shi kenan. Domin malamai sun ce ana iya kome ko da da bilfi'il da aiki, ba sai ka ce na mai da ke ba. Ko da a ce rungumar ta kai ko ka sadu da ita, da niyan ka mai da ita, shikenan ta koma. In dai da niyan ka mai da ita ne, inda wannan ne shikenan ba ne iskali, inda ma sakin bai kai uku ba. Amma in sakin ya kai uku, ya sani cewa wancan saki ne, dole su ne ainihin su rabu, sun riga sun ya riga abin nan ya sake ta. Sannan kuma in ba da niyan ya mai da ita ba ne, shi ma baya halata.
Wannan tambaya ne dangane da ragon suna da ragon layya, kowanne ne ya zama farilla. Sannan akan iya haɗa ‘ya’yan da aka haifa a haɗa sati guda a yi musu suna?
Ragon suna da ragon layya kowanne ba wai farilla ne wajibi wanda yake kaman wani rukuni ba. Ma'ana dai shari'a ta ƙarfafa idan mutum aka yi masa haifuwa ya ainihin yanka ragon suna, matuƙar yana da ikon da zai yanka din. Idan lokacin layya ya yi ya yanka, matuƙar zai iya ainihin yanka ragon layya din, tare da cewa wasu malamin sun wajabta din, amma dai galibi mustahabbi ne suke cewa. To idan aka yi mutum haifuwa, menene tambayar wai? Zai iya wai haɗa yara, an haife su rana daban-daban, ya haɗa su rana ɗaya ya yi musu suna, shi ne wanda ban gane ba. Kaman ƙanne ne da yayu, duk ba a musu ragon suna ba, suna ba sai a rana ɗaya a zo a musu. Ko kuma a can wannan matanka ta haifu, waccar ta haifu, sai ka zo ka haɗa suna rana ɗaya. Abin da yake a ƙa'ida na shari'a shi ne ba a yi wa yaro suna sai ya kai kwana bakwai ake yanka masa ragon sunansa. Sai ya kai kwana bakwai. Sannan idan ba a samu ba a wannan kwana bakwai ɗin, to ko an samu ragon daga baba za a yanka ba sai wannan ranar ta zagayo, ranar 14 kenan. In an samu a yanka, in ba a samu ba, sai daga baya aka samu ba za a yanka ba sai wannan ranar ta sake zagayowa, shi ne ranar 21 kenan, kamar yadda Ibn Qayyim ya yi bayani. Saboda haka kenan suna bakwai-bakwai yake bi. Sai a za kai ka zo ka tattara wannan haife shi jiya, wannan shekaran jiya, wannan yau, kuma ka zo ka musu suna a rana ɗaya, kaga ka yi wa wani ba a ran sunansa ba kenan. Saboda haka daban-daban ne ake yanka ragon suna, kowa idan ya kwana bakwai a yanka masa ragonsa. Na'am.
Dan shi malam, menene hukuncin sana'ar dillancin filaye da gidaje, kuma da irin sana'ar waɗanda ake ba su gidaje, waɗanda ake ba su gidajen haya sai su ƙara wani kuɗi a ciki sai su ba wa masu neman haya ɗin, ya matsayin wannan ƙarin kuɗin da suke?
Dillanci halal ne, domin hanya ce ta sasanta mai saye da mai sayarwa. Kuma idan ya yi wannan aikin ya sasanta mai saye da mai sayarwa, ko ya nemo wa mai sayarwa kustoma zai sai kayansa, ya cancanci a bashi lada na wannan aikin da ya yi, gurgudun yadda suka yi ittifaƙi ko kuma yadda al'ada ta gudana za a bashi. To amma a shigo da wani abu wanda yake na cuta a ciki, wannan shine wanda shari'a ba za ta yadda da shi ba. A je a haɗa baki da ɗaya daga cikinsu, ko kuma ga yadda mai kaya ya ba da farashi miliyon ɗaya, kai kuma ka je ka dage ka ce miliyon ɗaya da dubu ɗari ne, sai a saya a haka, sai ka je ka ba mai kaya miliyon ɗaya ka riƙe dubu ɗari, wannan haramun ne. Domin ba kayanka ba ne, ba za ka ci riban wannan kayan ba. Mai kaya shi yake ɗaukan asaransa, shi yake cin ribansa. Kai dai aikinka dillanci, in ka gama a baka ladan dillancinka. To saboda haka dillanci asalinsa halal ne, amma wasu sun shigo da wasu abubuwa wanda yake na haramun ne, sai a faɗi halaccin abubuwa na haramun ɗin kuma a haramta su wanda suke cikin wannan aiki ɗin. Na'am.
Ta ce kasancewar Alƙur'ani maganin Allah ne, shin wannan yana tabbatar mana da cewa shi ƙadimi ne, ko kuwa za a danganta farkonsa da lokacin da aka soma wahayi?
Alƙur'ani maganar Allah gane, maganar Allah siffar Allah ne. Walaysa fi sifatillahi shay'un makhluq ko hadith. Siffofin Allah babu wani abu wanda daga baya aka halitta shi ko kuma ya samu. A'a, sifatullahi lazimatun ne li zati, suna lazimtan zatinsa. Saboda haka Alƙur'ani maganar Allah ne, maganar Allah kuma siffarsa ne. Saboda haka siffarsa kuma tuntuni tana tare da shi. Amma saukar da Alƙur'ani shi yake da lokaci. An saukar da shi daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza. Wasu sun ce kafin a ba wa manzon Allah annabci, wasu sun ce bayan an ba shi annabci, wannan shi aka firin dayarwa. Sannan daga Baitul Izza aka yi ta sauko da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan, har aka ƙare shi a cikin shekara 23. To kaga saukan Alƙur'ani an san farkonsa kuma an san ƙarshensa. Amma lokacin da Allah yi magana da Alƙur'ani ba za ka ce ga lokacin ba. Kuma maganar Allah ne, siffar Allah ne, ba za ka ce a'a ko daga baya da babu ita daga baya aka same ta, wannan duka ba za ka faɗa ba, saboda siffar Allah subhanahu wataala tana lazimtan zatinsa. Amma Ubangiji ta'ala maganarsa gaba ɗaya jumlanta, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa qadimatun naw'i ne hadisatul ahad, tuntunin akwai maganar fil azal, amma ya yi magana da Annabi Musa a wani